إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam
muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa dake garin Azare a karamar hukumar Katagun jahar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC majalisi wanda muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na 25 a wannan yammaci na Asabar 25 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 14 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a jiya bayan kammala tafsirin ayoyi guda biyu daga suratul baqara daga fadin Allah madaukakin sarki wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun zuwa thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun wadannan ayoyi guda biyu bayan mun kare bayani kan abin da ayoyin suka kunsa dangane da kissar annabi Musa alaihi salam na zuwa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gana da shi kuma ya karbo sako na shari'a da banu Isra'ila za su bauta wa Allah madaukakin sarki da shi da abubuwan da suka faru na rikar dan maraki a matsayin abun bauta da kuma yadda annabi Musa alaihi salam ya nuna bacin ransa da kuma mataki da ya dauka kan kona wannan dan maraki da sheke shi da kuma ukuba wa shi wanda ya zama ummul aba'iti na bautar wannan dan maraki wato Musa Samiri to sai muka biyo baya kuma da ambaton darussa da fa'idoji da zamu fita da su karkashin waɗannan ayoyi guda biyu ajiya mun ambaci wani sashe na darussa da za a iya ɗauka karkashin waɗannan ayoyi domin a amfana da su dama ayoyi da Ubangiji ke kawo mana cikin Al-Qur'ani musamman abin da ya shafi kissoshi yana so mu yi tintintini mu ɗauki izina wanda zai amfanar da mu a duniyar mu da lahirar idan kyakkyawan abu ne ya gabata a al'ummun da suka gabace mu cikin rayuwarsu cikin kissoshinsu to ana so mu ɗauka mu yi koyi da su mu ɗabbaka dube da yadda suka ci gajiyar wannan kyakkyawan abun da suka aikata idan kuma mummunan abu ne ana so mu nisance shi dube da irin mugunyar abun da ya biyo bayan aikata wannan mummuna abu na waɗanda suka gabace mu da suka samu kansu a ciki to fa'idar da muke bayani a kanta cikin jerin fa'idoji da waɗannan ayoyi guda biyu suka kunsa musamman aya ta ƙarshe fadin ubangiji subhanahu wata'ala thumma afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Allah madaukakin sarki yace sannan muka yi muku akuwa ku banu Isra'ila bayan wannan aika aika da kuka yi, bayan wannan zunubi da suka yi, wanda duk zunubi da ake yi da zunubin da aka yi babu wanda ya kai bautan wani Allah, shirka ke. Duk zunubin da ake saba wa Allah madaukakin sarki da shi a ban ƙasa, babu zunubin da ya kai zunubin shirka girma. Kuma sai gashi wannan al'umma ta banu Isra'ila, wannan zunubi na shirka mafi girman zunubi shine wanda ta aikata, amma tare da haka Ubangiji ya ce thumma afauna anku, sannan kuma muka muku afuwa. To wannan kamar yadda muka yi bayani a jiya, yana nuna mana girmar afuwar Ubangiji da yalwar afuwar Ubangiji, ta yadda komin girman laifin bawa Ubangiji yana iya masa afuwa, komin yawan laifin bawa Ubangiji yana iya masa afuwa. Da girman laifi da yawan laifi baya hana Ubangiji yayi afuwa wa bawa, in bawa ya kama tirbar afuwa. To sai zamanto daga cikin abubuwan da za su nuna mana yalwar afuwar Ubangiji da girman afuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji yakan yi afuwa wa bawa bisa ga zunubi da ya aikata ko da bai nemi afuwarsa ba. Ubangiji zai iya masa afuwa. Ubangiji ya sanya wasu abubuwa wanda idan bawa ya kiyaye su ya lazumce su da su, sai Ubangiji ya goge masa zunubansa. Daga ciki akwai kyawawan ayyuka. Kyawawan ayyuka Ubangiji na goge wa bawa zunubai da su. Misali na filfili, sadaka, karatun Alƙur'ani, sadar da zumunta, waɗannan duka suna cikin kyawawan ayyuka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yin afuwa wa bawa bisa ga zunubai da ya aikata. Allah maɗaukakin sarki yana cewa innal hasanati
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
الله ما أوكتين سركية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل kuma ka tsai da sallah a ɓangarorin wuni guda biyu da kuma cikin dare. Wannan an cure ambaton lokutan sallah a cikin waɗannan lafuzza guda biyu saboda fasaha na Alƙur'ani. Tarafayin nahar shine sallar azhar da la'asar suna cikin wuni zalla, magariba kuma tana ƙarshen wuni, wannan su ne tarafayin nahar. Zulafan minan lai cikin duhun dare, kuma ka ɗauki isha da asuba suna cikin duhun dare. Azhar da la'asar suna cikin tsantsan wuni, magariba tana ƙarshen wuni, to su ne tarafayin nahar. Zulafan minan laili kuma ka ce isha da asuba, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce innal hasanati, tunda tsai da sallah a kan lokatansu ka sani kyawawan ayyuka ne waɗannan ɗin. Domin Abdullahi ɗan Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, cikin ayyuka wanne yafi soyuwa gurin Allah maɗaukakin sarki? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacinta. To yadda ayar nan ta ambata mana lokacin sallah, sai Allah ya kira su da kyawawan ayyuka, kenan yin sallah akan lokacin ta kyakkyawan abu ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so kuma zai jinjina wa bawa. Shi yasa Allah a baya ya ce innal hasanati, lallai kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'ati, suna tafiyar da munanan laifuffuka. Ayyuka da kai na saƙo, idan ka maye gurbin su da kyawawan ayyuka na da'a wa Ubangiji, to sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan saƙo da ka aikata sai ya goge maka da kyawawan ayyukanka. Kaga anan gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi afuwa wa bawa sakamakon aikata kyawawan ayyuka, ko da bawa bai nemi afuwa da gafararsa ba. Saboda me? Saboda yalwar rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan daga cikin abubuwan da za su nuna mana faɗi da yalwar rahamar Ubangiji da afuwarsa da gafararsa, bawa zai yi zunubi, Ubangiji sai ya jarrabe shi da zazzabi dan ya goge masa zunubin. Ubangiji sai ya jarrabe shi da asara dan ya goge masa zunubin. Gashi dai ba neman gafara yayi ba, ba neman afuwa yayi ba, yayi zunubin amma kuma an goge masa shi. Duka wannan yana nuna mana yalwar afuwa da gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kayi zunubi bisa ga yalwar afuwa ta Ubangiji da fadinta da girmanta, sai ya jarrabe ka da wani abu wanda rai baya so a gangar jikinka ko a dukiyarka ko cikin iyalanka, diddai dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya goge maka wannan zunubin. Ya tabbata cikin hadisi wanda aka samo daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya yarda da su,
amin,
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta ash-shawkatu yushaqquha illa kaffara Allah biha min khataya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma yusibul muslima min nasabin, babu wani abu da zai samu musulmi na gajiya. Kai wani abu kaji ka gaji, kaji komai ya fita akan ka saboda gajiya. Wala wasabin, ko kuma wani radadi, rauni yayi ne yake jin radadi, ko kuma wani rashin lafiya ne, Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wannan rashin lafiyar yake masa radadi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wala hammin, babu wani bacin rai, wala huznin, ko bakin ciki, wala ghammin, ghammin shine tsantsan bacin rai da bakin ciki wanda ya kai makwara, ya kai iyaka, yafi alhuznu, yafi alhammu. Alhammu bacin rai, alhuznu bakin ciki, alghammu kuma tsantsan bacin rai da bakin ciki wanda ya kai makwara, ya kai iyaka. To duka waɗannan abubuwa da za su samu musulmi, kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta shawkatu yushaquha, kai hatta qaya qaramal arhaki, qaya qaramar alhaki da bawa zai taka ta wanda bai fi ya cire ta ba a ɗan sakan 30 minti ɗaya zafin ta ya kau. Manzo Allah ya ce koda ita ce ya taka, illa kaffara Allah biha min khataya, ba ce Allah madaukakin sarki ya kankare masa zanubansa. Yanan waɗannan abubuwa da za su samu musulmi da su Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai goge wa musulmi abubuwan da ya aikata na zunubi. Bacin rai, ka ji ranka ya ɓaci, wani ya ɓata maka rai, wani ya fusata ka, wannan fusatar da ita sai Ubangiji ya goge maka zunubanka. Ka ji kanka yana ciyo, yana sarawa da ciyan kan, sai Ubangiji ya goge maka zunubanka. Cikinka ya rikirkice kai ta zagawa banɗaki ba kakkautawa, sai Ubangiji ya goge maka zunubanka. Kai asarar dukiyarka, ka shiga cikin wani yanayi ko ka haɗu da gobara ba a fata, sai Ubangiji ya goge maka zunubanka. Kenan duk wani abu dai da zai samu musulmi wanda rai baya son wannan abun, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai goge masa zunubansa da wannan. Wannan ke nuna mana yalwa da girman afuwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na ƙarshe wanda za mu karkare bayani a kansa, wanda duka su yana cikin abubuwan da suke fito mana da yalwar afuwar Ubangiji da girmanta, hadisi ne na Abu Huraira, Allah madaukakin sarki yadda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin ya rawaito shi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji yake cewa adnaba abdi dhanban bawa na ya aikata zunubi. Faqala sai yace Allahumma ighfirli dhanbi, ya Ubangiji ka gafarta mun zunubina. Faqala tabaraka wa ta'ala, sai Allah madaukakin sarki yace adnaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi. Allah madaukakin sarki zai ce bawa na ya aikata zunubi, kuma bayan ya aikata zunubin ya san da masaniya cewa yana da Ubangiji wanda yake gafarar zunubi, shi yasa ya nemi gafara ta. Ya san da cewar yana da Ubangiji mai gafarar zunubi, kuma mai kama bawa bisa ga zunubi da ya aikata, wannan yasa ya nemi gafara ta. Ubangiji zai alfahari da haka, bawa zai yi zunubi ya nemi gafarar Ubangiji subhanahu wataala, sai Ubangiji ya ce bawa na ya yi zunubi kuma ya san cewar yana da Ubangiji mai gafarar zunubi, sannan kuma zai iya kama bawa da zunubi. Kenan Allah ya yi alfahari da wannan gafarar da bawa zai yi. Allah madaukakin sarki ya ce thumma ada fa adnaba, sai ya sake komawa ya sake aikata zunubi karo na biyu. Fa qala, sai ya ce ay rabbi ighfirli dhanbi, ya Ubangiji ka gafarta min zunubina. Faqala tabaraka wa ta'ala, sai Allah mai girma da ɗaukaka yace abdi adnaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanba, ce bawa na yayi zunubi kuma ya san cewar yana da Ubangiji mai gafarar zunubi, kuma yakan kama bawa da zunubi da ya aikata. Nan ma Allah madaukakin sarki zai alfahari da gafarar da bawa ya nema gurin sa. Allah madaukakin sarki sai ya sake cewa thumma ada fa adnaba, sai bawa ya sake yin zunubi na uku kenan. Yayi na farko ya nemi gafarar Ubangiji, Ubangiji yayi alfahari da wannan gafarar da ya nema. Ya sake yin na biyu ya nemi gafarar Ubangiji, Ubangiji yayi alfahari da wannan gafarar da ya nema gurin sa. To yanzu bayanin da ake zai sake zunubi na uku. Allah madaukakin sarki yace thumma ada fa adnaba, sai ya sake komawa ya aikata zunubi karo na uku kenan. Faqala, sai ya ce ay rab, ya Ubangiji ighfirli dhanbi, ka gafarta mun zunubina. Yanzu ya ƙara neman gafara karo na uku kenan. To abin da zai faru shine faqala tabaraka wa ta'ala, sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce adnaba abdi dhanban, bawa na ya aikata zunubi. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba, kuma ya san cewar yana da Ubangiji mai gafarar zunubi. Wa ya'khudhu bidhanbi, kuma yana kama bawa akan zunubi. Sai Allah a ƙarshe ce i'mal ma shi'ita faqad ghafartu laka, je kaka aikata duk abin da kaga dama, duk abin da kai na gafarta maka. Saboda yadda bawa ke yawan neman gafarar Ubangiji, yawaita neman gafarar Ubangiji zai sa Ubangiji ya bawa bawa lasisin ya je aikata duk abin da ya ga dama, Allah ya masa afuwa. To wannan ƴan uwa yana nuna mana girman afuwar Ubangiji, yana nuna mana yalwar afuwar Ubangiji. To shi yasa ba a so bawa ya zamanto mai ɗaya da tsammani daga afuwar da Ubangiji zai masa, komin kuma girman laifinka, duk girman laifinka Ubangiji zai gafarta maka. Duk yawan laifinka kar ka ɗauka cewa kai kan fa kana gafa kai kan, Ubangiji ya sallama ka. Ko kuma zai yi wahala kayi kaza kayi kaza kayi kaza, duk abubuwan nan da kai yanzu Ubangiji zai gafarta maka, Ubangiji ya wuce duk inda kake zato kake tsammani. Saboda yana da girman afuwa. Yanzu akwai ta'addancin da ya kai na Banu Isra'ila, amma tare da haka Ubangiji ya ce thumma afauna ankum min ba'di zalika, duk wanda ya duba zai fahimci cewar idan kana neman butulu a nan ba ta farko ka samu Banu Isra'ila shikenan, duk wani butulu da za a samu zai biyo bayan su. Ai mun karanta yadda Allah ya ta musu ni'imomi masu yawa. Fir'auna yana yanka ƴaƴansu maza suna jarirai, a yau za a haifi yaro, a yau Fir'auna zai sa wuƙa ya yanka shi jinjiri ko kwana ba zai yi ba. Sun rayu cikin wannan ƙangi, ƴaƴansu mata ana mai da su bayi, ana bautar da su, ana hidimantar da su ba su da yanci. Allah ya zo ya kwace su a hannun Fir'auna. Abu na biyu, Fir'auna ya bi su zai halaka su, ya shafe tarihinsu a ban ƙasa. Suka iso gabar kogi, baya ga Fir'auna, gaba ga kogi. In ma ko su shiga kogi su halaka, ko kuma su tsaya a gabar kogi, Fir'auna ya zo ya halakar da su. Allah ya yi wahayi wa annabi Musa ya bugi kogin da sandarsa. Annabi Musa ya bugi wannan kogi da sandarsa, aka samu hanyoyi guda 12, Banu Isra'ila suka samu suka tsallaka. Bai tsaya iya nan ba, Fir'auna ya shigo ya ga hanya, ya ga bulus, shi ma zai tsallaka ya bi su, shi dai burinsa sai dai ya halakar da su. Ya shigo tsakiyar kogi, Banu Isra'ila sun tsallaka suna kallo. Allah ya ba da umarni wa kogi ya haɗe ya halaka Fir'auna, wanda yake bin su, yake kokarin halaka su, yake kokarin shafe tarihinsu a ban ƙasa. Haka nan a kan idanunsu aka halakar da Fir'auna. Waɗannan ni'imomi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa waɗannan mutane. Yanzu a duniya akwai wanda suka samu wannan ni'imar. A kan idonku mai ƙoƙarin halakar da ku, wanda ya ta yanka ‘ya’yanku maza, yana bautar da ‘ya’yanku mata a kan idonku, saboda girman ni'ima ta Ubangiji aka halakar da shi. Ubangiji bai tsaya a nan ba. Ya gayyaci annabin Banu Isra'ila, annabin Musa, ya je ya karɓo musu littafi, wanda alkhairi ne cikin karɓan wannan littafi a rayuwarsu ta duniya da lahira gaba ɗaya. Ya zo musu da shi su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al'umman nan suka kugewa bautan ɗan maraƙi. Wa'inna ai sun cancanci Allah ya halakar da su. Allah ya ɗaga ƙasar da suke kanta ya kifata, duka a halaka su, kowa ya huta. Yanzu duka ni'imomin nan da Ubangiji ya musu duk sun mance. Sun mance da tagomashi da alkhairai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala musu a rayuwa. Suka zo suka buge da bautar ɗan maraƙi, kuma saboda yalwar rahamar Ubangiji da gafararsa ya ce thumma afawna ankum min ba'di dhalika. Kuma duk da abubuwan can da kuka yi, Allah ce sai kuka muku afuwa. Da wannan ‘yan uwa yana nuna mana girmar afuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bayinsa. Saboda haka bawa kar ya ɗebe tsammani daga gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Mu je ayar gaba a larabma.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
كان هو الله 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 أكبر الله أكبر كان هو مغودي والله mugode wa Allah da muka zama musulmai, kuma duk inda musulmi yake yana tare da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗannan mutane duk butulci da suke yi wa Ubangiji, duk fito na fito da suke yi wa Ubangiji, Ubangiji bai gushe ba, yana bin su da alkhairi, bai gushe ba, yana bin su da alkhairi. Yanzu wannan ayar da Alaramma ya karanta mana, har yanzu dai alkhairi Ubangiji yake nufin wannan al'umma ta Banu Isra'ila da shi. Gashi dai sun je sun bauta ma wani wanda ba zai iya amfanar da kansa ba, ballantana ya amfanar da su, kera shi ma aka yi, mutum da ya kera shi, mutumin da ya kera shi ma ya fi shi, saboda shi in ya ga abun gudu zai iya guduwa. Amma wannan ɗan maraƙin ba inda zai iya gudu ya je, in abin cutarwa ne sai dai ya cutar da shi, ba zai iya amfanar da kansa ba, balle ya amfanar da waninsa. Duk da haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa idh ataina Musa alkitaba, har yanzu dai mun ba wa Musa alkitaba. Menene ma'anar alkitaba? Malamai suka ce alkitaba anan da Ubangiji yake nufi shine littafin At-Taura. Allah ya ce mun ba wa annabi Musa alaihi salam littafin At-Taura, wal furqana, suka ce wal furqana wannan siffa ce ta alkitaba Allah ya bashi littafin at-taura wanda wannan at-tauran yana kunshe da bayanai dake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shine ma'anar wal furqana ma'ana ataina Musa alkitaba al-furqana suka ce wawun dinnan za'ida ce mun ba wa annabi Musa littafin at-taura wanda siffar wannan littafi yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yana rarrabe tsakanin mummuna da kyakkyawa yana rarrabe tsakanin kafirci da imani wal furqana wato littafi ne wanda in an rungume shi za a fahimci kyakkyawa a aikata za a fahimci mummuna a nisance shi ataina Musa alkitaba wal furqana wannan fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai na tafsiri suka wasu malamai na tafsiri suka ce tabbas alkitab da Allah ke nufi a nan gurin at-taura ne aka ba Musa ya zo wa banu Isra'ila da shi dan su amfana da shi wanda ya kunshi rarrabewa tsakanin halal da haram wannan halal ne wannan haram ne littafin at-taura ya kunshi wannan ta yadda banu Isra'ila in sun dauka za su iya fahimtar halaliyarsu da kuma haramiyarsu wasu malamin kuma suka ce a kitaba daban al-furqana daban wa idh ataina Musa al-kitaba ka tuna musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin jerin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu ya ba wa annabinsa annabi Musa littafin at-taura da za su amfana da shi a duniyarsu da lahirarsu saboda duk wanda ya rungume at-taura yadda Allah madaukakin sarki ya saukar yayi amfani da shi to zai tsira daga azabar Ubangiji kenan Ubangiji ya bada littafin nan su rungume shi su yi aiki da shi dan su tsira daga azabarsa a kabari su dace su rabautu da aljanna saranan gobe kiyama wannan ba ni'ima bace Ubangiji ya musu sannan wal furqana Allah madaukakin sarki ya ba su furqana mecece ma'anar furqana furqana suka ce ma'anarta shine dare musu kogi da yayi gida 12 ta yadda suka samu hanya suka ce anan kamar ni'imar da Ubangiji ya musu ta baya ita ce anan yake nanata musu su tunota Allah ya bawa annabinsu littafin at-taura wacce za su amfana da ita a duniyarsu za ta nuna musu hanyar da za su rabautu a lahirarsu sannan kuma ya raba musu kogi gida 12 ya sanya musu hanyoyi busassu inda babu ruwa suka taka suka tsallaka suka tsira daga bin da Fir'auna yake musu yake kokarin halakar da su me yasa Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa littafin at-taura Allah ya ce la'allakum tahtaduna Allah ya ba shi littafin at-taura dan ku shiryu duk wanda ya shiryu kuma yayi rabo duniya da lahira daga cikin fa'idoji na shiryuwa da bawa zai yi na farko zai daddadan rayuwa a duniya duk wanda zai mu'amala da shi zai ji dadin mu'amalar duk wanda zai mu'amala da shi zai kaunace shi saboda mutum idan ya zama shiryayye ba wanda zai kuka da shi mutum idan ya zama shiryayye ba shi ba azabar kabari mutum idan ya zama shiryayye ranar gobe kiyama tashin hankali da firgicin tashin kiyama Allah zai tsiratar da shi daga wannan mutum idan ya zama shiryayye Allah ya kange shi daga shiga wuta in ya zama shiryayye makomarsa ita ce aljanna wannan kuma ita ce hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabi Musa alaihi salam littafin at-taura dan banu Isra'ila su shiryu da wannan littafi kenan abin da za mu fahimta a nan ƴan uwa littattafai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukar wa bayinsa yana saukar musu ne dan su amfana da littattafan su amfana da littattafan su zamanto shiryayyu idan kuma suka zamanto shiryayyu su ne wanda za su fara jin dadin wannan shiryar kafin wani ya ji a mataki na biyu kenan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar mana wannan ni'ima ce gare mu alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar mana wannan alkhairi ne gare mu ta yadda duk wanda ya rungumi alqur'ani
yayi amfani da shi da karantarwar da yazo cikin alqur'ani babu wanda zai mu'amala da shi ya koka kuma zai yi daddadan rayuwa a duniya zai tsaftatacciyar rayuwa a duniya sa'annan Allah zai tseratar da shi daga azabar kabari kuma ranar gobe kiyama ya tsira daga firgicin tashin alkiyama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ummuna aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita an tambaye ta akan dabi'u da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'unsa da halayyarsa duka alqur'ani idan kana so kaga alqur'ani yana tafiya da kafafunsa je kaka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duba dabi'u da halayya da mu'amalar manzon Allah duka alqur'ani alqur'anin nan kuma waye ya saukar da shi Allah subhanahu wa ta'ala to kuma an tambaye ta game da dabi'u da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce duka alqur'ani dabi'un annabi duka alqur'ani kenan wannan yana nuna alqur'anin nan da ubangiji ya saukar mana ba karamar ni'ima bace gare mu ta yadda duk wanda ya rungume shi ya tsira yayi rabo dabi'unsa abun burgewa ne abun sha'awa ne abun banƙaye ne yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka yi kallo zuwa ga dabi'unsa da halayyarsa zaka ga dabi'u ne da suke sa a kaunace shi me yasa saboda runguma alqur'ani alqur'ani idan ka rungume shi zai gyara maka zuciyarka ya daidaita maka dabi'unka sannan daga ƙarshe Allah ya ɗaukake ka da shi wannan ba ni'ima bace ubangiji ya mana to isharar da ubangiji yake yi wa banu isra'ila kenan cewa walakad ataina musa alkitaba wal furqana sai ce la'allakum tahtaduna mun ba wa annabi musa littafin at-taura me rarrabe kyakkyawa tsakanin kyakkyawa da mummuna dan ku zama shiryayyu banu isra'ila to sai muka fahimci duk wani littafi da ubangiji subhanahu wataala ya saukar wa bayinsa ne dan su zama shiryayyu mu duba sura da hoto na shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai manzon Allah ya zama shiryayye qur'ani da aka saukar masa rungumarsa da yayi da aiki da yake da shi idan ka duba dabi'unsa da halayyarsa da mu'amalarsa da iyalansa abun jinjinawa abun burgewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya fi alkhairi ga iyalansa wanda iyalansa suke kaunarsa suke jin dadin zama da shi idan yana nan suna cikin annashuwa da farin ciki da murna idan yayi tafiya ta kwana ɗaya da wuri ɗaya suna ta kewarsa wannan ya fi alkhairi gurin ubangiji inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana tasirin tuwansa sallallahu alaihi wasallam da wannan littafi na alqur'ani an tambayi matarsa ummuna aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a gida kan me yake aikatawa menene aikin sa idan yana zaune a gida ummuna aisha Allah yarda da ita tace kana yakunu fi mihnati ahlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk sanda ka ganshi yana zaune a gida yana cikin hidima da dawainiya wa iyalansa zai gyara nan zai share can zai wanke wannan zai gyara ma wannan gurin zama tace fa idza hadaratis salatu idan lokacin sallah yazo tawadda wa kharaja ila salat sai alwala fi tasalla saboda haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙin kowa tace wannan ɗabi'a da halayyar annabi ke a lokacin da yake zaune a cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wa sallama halayyarsa da ɗabi'unsa kyawawa duka daga ina ya samu daga alqur'ani basu takaita tsakaninsa da iyalansa ba har kananin yara dan shekara biyu, dan shekara uku, dan shekara hudu, dan shekara biyar, idan kaga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke mu'amala da su ka ce abokin su. Anas dan Malik, Allah madaukakin sarki yadda da shi, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamurru bisibyani fa yusallimu alaihim. Annabi zai wuce kananun yara ɗan shekara uku hudu suna wasa, ya ce musu sallama, assalamu alaikum, sai su ce wa alaikas salam ya rasulullah, sai ya wuce abunsa. Kananun yara ne, amma suna Annabi yana nuna musu suna da muhimmanci a gurinsa. Saboda me? Saboda kyan halinsa. Ina ya samu wannan kyan halin? Cikin Alkur'ani. Annabi yana kyautata mu'amala ma hadimansa, masu masa hidima, boyi-boyinsa, masu masa ɗawainiya, masu masa aiki cikin gidansa. Anas ɗan Malik yake ba da labari, ya ce khadimtun nabiya sallallahu alaihi wa sallama ashara sinin, ya ce na yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima a gidansa tsawon shekaru goma. Ba wata goma ba, ba shekara ɗaya ba, shekaru goma. Ya ce ma ƙala li uffin qattu, tunda nake tare da shi tsawon shekaru goma nan bai taɓa ce min kai ko asha. Ya ce Annabi bai taɓa gaya min wannan kalmar ba, wai saboda na yi wani abun da bai ji daɗinsa ba, ko na yi wani abun da ya ɓata masa. Ya ce ka, ko ya ce a'a, ko asha. Ya ce Annabi bai taɓa gaya min wannan kalmar ba, da za ta nuna bai ji daɗin abun da na yi ba. Ya ce wala ƙala ni shay'in lima fa'alta kaza wa hala fa'alta kaza. Sannan tunda yake a shekaru goma da nai ina masa ɗawainiya da hidima, bai taɓa cewa Anas me yasa ba kai kaza ba, ko kuma Anas ai ina ma da kaza kai maimakon kaza ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa gaya masa wannan ba. Saboda me? Saboda kyan halinsa, yadda yake kyautata mu'amala da masu masa hidima. Baya ɗaukan su wulaƙantattu, suna da muhimmanci a gurinsa sallallahu alaihi wasallama. Ummuna Aisha, ɗaya daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ta ce ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu biyadi. Ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda yake bai taɓa dukan wani abu da hannunsa ba, wala mra'a, kuma bai taɓa sa hannu ya daki mata ba. Annabi ya zauna da mata goma sha ɗaya, ba mace ɗaya ba, wani yana da mata ɗaya, kullum sai ya dake ta. Amma Annabi mata nawa ya zauna da su? Sha ɗaya. Amma bai taɓa sa hannu ya daki mata ba. Ɗabi'arsa tunda yake da mata, ya zauna da mata sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shekaru kusan hamsin, mata goma sha ɗaya, amma bai taɓa sa hannu ya daki mace ba, saboda kyan halinsa. Shine ummuna Aisha, matarsa take ba da labari, ta ce wala khadiman, kuma Annabi bai taɓa dukan mai masa hidima ba. Masu ma Annabi hidima kuma suna da yawa, kuma ba za ka ce ba su saɓa masa ba, dole yau da gobe za su saɓa masa ko su masa abin da bai dace ba. Amma Annabi bai taɓa sa hannu ya daki wani cikin hadimansa ba, sawa'un manya ne ko ƙananu. Ta ce in ka ga Annabi ya daki wani, illa an yujahida fi sabilillah, sai dai a fagen daga. In dai ka ga Annabi ya daki wani, kafiri ne, kafirin ma sai a fagen daga. Haka kawai Annabi baya sa hannunsa ya dake shi. Saboda me? Saboda kyan halinsa. Idan ka ga yanda yake hulɗa da mu'amala da sahabbansa, sai ka ce abokansa ne, zai zauna su ci abinci tare da su, a gayyace shi ya amsa gayyata, ya ce idan da za a gayyace ni cin ƙafar akuya zan amsa a guje. Wanda ba shi da lafiya cikin sahabbansa zai taka ya je ya gaishe shi, duk da shi manzon Allah ne, fiyayyen halitta, amma baya jin cewa to ai ni manzon Allah ne, ni ne shugaban duk duniya. Shi da bakinsa ya ce ana sayyidu waladi Adama, ni ne shugaban ƴaƴan Annabi Adam, amma baya jin wannan a ransa da zai sa shi ya ji cewa a to ai ni kam ba sai na je na gaida wani ba, ai ni ma ni ne. Baya jin wannan a ransa, zai taka ya tattaki wani ba shi da lafiya ya je ya gaishe shi. Wani abu ya samu wani ya je masa jaje a matsayinsa na shugaban mutan duniya gaba ɗaya, ba na wannan al'umma tasa kawai. idan kaga annabi yana zaune da sahabbansa ba za ka bambance wane ne annabi ba. Abu Hurairah ya ce sautari da dama balaraben kauye ya sha ya zo masallacin annabi yana neman annabi amma ba zai gane shi ba sai yana tambaya ina Muhammadu yake ne sai an nuna masa shi ce sautari da dama an sha yin haka in an zo sai a kasa gane wane ne annabin cikin su saboda yadda yake sajewa da su. Abu Hurairah ya ce dan muhutashe da larabawan kauye daga wahalar neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka danyi dan tuntu haka a cikin masallacinsa idan muna zaune tare da shi sai ya hauka ya zauna ta yadda bako in yazo ko balaraben kauye zai iya fahimtar ga manzon Allah ba sai ya wahala wajen neman sa. Waɗannan duka ƴan uwa suna nuna mana tasirantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan littafi na Alkur'ani. To wannan duka natijar da zamu fita da ita ita ce Ubangiji da ya saukar da littafi sawa'un littafin Alkur'ani ko kuma littafin At-Taura ko littafin Injila ya saukar mana ne don mu amfana da shi. Amfanuwar kuma ba kan Ubangiji za ta koma ba, kanmu za ta koma. Yanzu in mun ɗauki Alkur'anin mun rungume shi mun yi aiki da shiriyarsa mun yi aiki da karantarwarsa mu ne za mu fara jin daɗi a matakin farko. Kenan saukarwa banu Isra'ila da Allah madaukakin sarki yayi da littafin At-Taura wannan ni'ima ce mai girma a gare su shine Ubangiji yake ambatawa. Haka mu ma saukar mana da littafin Al-Qur'ani da aka yi ni'ima ce mai girma ta yadda in mun rungume shi mun shiryu mun ji dadi mun rabautu za mu samu daukaka a duniya za mu samu daukaka a kabari za mu samu daukaka ranar gobe kiyama. Duk wani wanda Allah ya bashi Qur'ani kuma ya rungumi Qur'anin yadda ya kamata a duniya ba wanda ya kai shi daukaka ko da bawa ne ko da bakin fata ne irin. Imam Muslim ya fidda hadisi cikin sahihinsa wanda aka samo daga Nafi' bin Abd al-Harith ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya yarda da shi lokacin kalifancin sayyidina Umar ya sanya Nafi' bin Abd al-Harith a matsayin gwamnansa a garin Madina. Sayyidina Umar ya fita daga Madina ya kama har hanyarsa zai tafi Makka dan ya je yayi aikin hajji sai ya isa wani guri da ake kiransa Usfan wanda tsakaninsa da garin Makka kilomita 10 ne. Yana isa wannan guri sai ya kicibus da gwamnansa na Makka Nafi' bin Abd al-Harith yace a'a kai da na baka wakilcin kula da garin Makka ya akai ka fito to da ka fitowa ka jagorantar a Makka ya maye gurbinka gabanin ka je tafiyarka ka dawo. Nafi' bin Abd al-Harith yace Ibn Abza wanda ya jagorantar a Makka shine Ibn Abza. Sai na Umar ya ce Ibn Abzan nan wane ne shi bai san shi ba ya ce wani bawanmu ne da muka yanta ya ce kai kana da tunani kuwa bawan ne maulan ne za ka sanya shi ya zama jagora wa mutan Makka maula za ka sa ya zama jagora wa mutan Makka maula shi ne bawa da aka yanta ya ce yanzu shi za ka sa ya zama jagora wa mutan Makka. Mun san me yasa sayyidina Umar yake tsanantawa yake kausasa harshe mutan Makka Qurayshawa ne Qurayshawa kuma madaukaka ne madaukakin mutun dole ne in ka tashi kawo masa jagora ka kawo irinsa ko wanda ya dara shi in kana so a zauna lafiya idan kana so a yi biyayya kar a samu matsala a jagoranci to kawo masa madaukaki irinsa ko kuma wanda yake saman sa shi yasa sayyidina Umar yake tsawatar masa saboda maula mutan Makka suna ganin su Qurayshawa kabila Qurayshawa kuma kabila ce mai girma mai falala cikin jerin kabilun Larabawa kuma su ne suke zaune a garin Makka to ta yaya za a yi ya tashi fita kuma ya jagorantar musu da bawan da aka yanta. Sai shi wannan gwamna na sayyidina Umar martanin da ya mayar wa sayyidina Umar sai ce innahu qari'ul likitabillah ai shi masanin Alkur'ani. Sayyidina Umar ya ce abin da kai to kai daidai in dai masanin Alkur'ani ne kai daidai yace ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin yace abinda kai kai daidai indai masanin qur'ani ne ba matsala saboda annabinku yana cewa Allah madaukakin sarki da wannan littafi na alqur'ani zai daukaka wasu mutane mutanen makaskanta ne amma sai Allah ya daukaka su da qur'ani shi ma wannan ai makaskanci ne tunda da bawaye to amma yanzu ya samu daukaka da me da alqur'ani mutan makka ba su isa su rena shi ba saboda me sun san yana da qur'ani kenan da ba qur'ani banza za su kalle shi ba zai musu umurni su yi ba ba zai hana su su hanu ba amma me ya bashi daukaka a cikin su saboda masalin alqur'ani kenan wannan alqur'ani da Allah ya saukar mana alheri ne gare mu kamar yadda su ma banu isra'ila lokacin da aka saukar musu at-taura alheri ne gare su duk wanda ya rika zai samu daukaka a duniya sayyidina umar yace Allah zai daukaki bawa wanda yake makaskanci da wannan alqur'ani wani kuma Allah zai kaskantar da shi da alqur'ani in yayi wasi da qur'ani koda madaukaki ne yanzu Abu Lahab me kaskantar da Abu Lahab Abu Jahal me kaskantar da shi aka kashe shi a Badr aka ja gangan jikin sa gashi dai ba Quraishi ne kuma mun san Quraisha suna da falala aka ja gangar jikin Abu Jahal aka je aka jefa cikin rijiya aulakante aulakantacce gashi kuma ba Quraishi ne aulakance aka jefa shi cikin rijiya so Abu Jahal so Umayya ibn Khalaf duka wannan manya ne masu fada aji cikin Quraishawa amma haka aka ja gangar jikin su bayan sun mutu ja na aulakance aka jefa su cikin rijiya me yasa babu Qur'ani kenan wanda ya watsi da Qur'ani ya sake sai Allah ya kaskantar da shi wanda ya rungume alqur'ani da qur'anin sai Allah ya daukaka da ya daukaka shi koda kuma kaskanci ne natija ta karshe da zamu fita da ita ƴan uwa wannan yana nuna mana girman ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala bisa ga saukar da littattafansa da yake mana mu bayinsa to isharar da ubangiji yake yiwa al'ummar banu isra'ila a wannan ayar wa atayna musa alkitaba wal furqana kuma ta ambata musu daga cikin jerin ni'imomi da ubangiji ya musu ya ba wa musa littafin at-taura wanda cikin sa akwai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya akwai rarrabewa tsakanin halal da haram akwai rarrabewa tsakanin kyakkyawa da mummuna diddai ba dan komai ba la'allahum yahtaduna dan su zaman to shiryayyu in sun shiryu kuma su suka ji dadi su suka rabauta su suka tsira ina ga ƴan uwa saboda yanayi na lokaci zamu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su
amin
abubuwan da muka faɗa bi sakurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana
amin
gabanin mu mika abun magana ga mai gabatarwa sakatare ne na'am akwai dan jawabi da za a yi na minti uku kafin a baka sakatare na'am
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دان gami da dan takaitaccen bayani akan abin da ya shafi asusun marayu da tsararrun da ke gidan yari asusun ana jefowa kuɗi kusan zamu ce ba iyaka dan gaskiya duk program din da aka shirya domin a ciwo manufa cikin taimakon Allah an kai har ƙarshe dan haka gurguje mutum na farko da ya turo kuɗi shine ita ce Hadiza Shehu ta turo naira 2000 sai Abdullahi Shehu shi ma ya turo naira 500 sai Maryam Yusuf ta turo naira 1000 sai Basiru Usman ya turo naira 2000 sai Maryam a masallaci sun turo naira 4,550 sai Asma'u Tukur ta turo naira 200, sai Aliyu Usman shi ma turo naira 200, sai Jibrin Kaita ya turo naira 1,000, sai Hadiza Abubakar ta turo naira 500, sai Indo Abubakar ta turo naira 2,000, sai Lami Ibrahim ta turo naira 1,000. Kuɗin da aka samu shine 16,550. Sai ɗazu ɓangaren mata sun turo naira 4,230. Allah ya saka da alkhairi. Sannan asusun kamar yadda aka sani yana gudana ne ƙarƙashin asusun Suleiman At-Tahir, sakamakon ana ƙoƙarin buɗe asalin asusu na ƙungiya ɗin bisa dokoki na EFCC da aka je banki ba buɗe ba, wanda ana sa ran insha Allah shekara mai zuwa da wannan sunan asusu ɗin za a fara amfani, wanda shine mai suna Abu Zarin Gifari Foundation, insha Allah shekara mai zuwa da shi za a fara amfani. Don haka iya a takaice, akwai mutane da yawa sun turo kuɗaɗe tun jiya da daddare. Bayan an tashi a karatu, mutane da yawa suna karɓar number account na Suleiman At-Tahir ɗin suna turowa, kuma insha Allah yana sako yana isa. Da fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sai a takaice, asusun wannan ƙungiya ɗin da aka sani shine 21 79 55 99 41, Suleiman At-Tahir Zenith Bank. Zan ƙara maimaitawa: 21 79 55 99 41, Suleiman At-Tahir Zenith Bank. Zan faɗa da Hausa. Lambar asusun shine 2 1 7 9 5 5 4 1, Suleiman At-Tahir Zenith Bank. Zan faɗi na ƙarshe, lambar asusun shine kamar haka: 2 1 7 9 5 5 9 4 1, Suleiman At-Tahir Zenith Bank. Allah ya saka wa kowa da alkhairi.
Na'am, masha Allah. Wannan ɗan takaitaccen jawabi ‘yan uwa ƙarƙashin foundation ne da muka yi ƙoƙarin ƙirƙirarsa a wannan majalisi namu na tafsiri da muke gabatarwa na Ramadan shekara kusan shekara uku kenan baya. To kuma cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala, kullum ana samun ci gaba a wannan foundation ɗin. Abubuwa guda biyu muke yi, amma muna fatan gaba zai ƙara faɗi, abubuwan da muke ɗin za su ƙara faɗi. A farko, mun ƙirƙiri wannan foundation ɗin ne domin kai abincin buɗe baki wa ‘yan uwa da suke gidan kasu, wannan a matakin farko kenan. To daga baya abun sai ya ƙara haɓaka, ya ƙara bunƙasa, muka shigo da hidimar marayu, samar musu da tufafi na sallah, wanda a shekarar nan alhamdulillah da godiya ta Ubangiji, marayun da aka samar wa kayan sallah ba su gaza 50 ba. Sannan kuma tun daga farkon Ramadana har kawo yau, yanzu da nake magana, ba a taɓa fashin kai abinci na buɗe baki gidan yari ba. Sannan a yanzu haka an tanadar da abinci da za a musu na musamman ranar sallah, kuma duka ƙarƙashin wannan foundation da muka ƙirƙira da ke ƙarƙashin wannan majalisi namu na tafsiri. To wannan a taƙaice kenan.